لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah madaukakin sarki da ya kaddare abuwanmu a wannan majalisi mai albarka na masallacin FMC Azare a jihar Bauchi, majalisi da muke karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin. Wannan majalisi zai zama na 28 kenan a wannan yammaci na Juma'a 16 ga watan Safar, hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yana da shekara 1445, wanda ya yi daidai da 1 ga watan 9 shekara ta 2024. Idan ba a mance ba, muna cikin harbul fijar, wato yakin fijar, wato yakin da aka fi saninsa da yakin fajirci, wanda ya auku tsakanin ɓangarori guda biyu na ƙabilu daban-daban na Larabawa sakamakon kisa da ɗan ƙabila cikin ƙabilun Larabawa, wato ƙabilar Kinana, ya yi ga ɗan ƙabilar Kais, ita ma ƙabila ce cikin ƙabilun Larabawa, wanda hakan ya kai su ga gwabza mummunan yaƙi. Yaƙin ya ɗauke su tsawon shekaru 4-5, ana gwabza yaƙi, aka kashe adadi mai yawa a kowane ɓangare. Ɓangaren wanda ɗan ƙabilar su ya yi kisa, an kashe adadi mai yawa wanda bai gaza 100 ba. Sannan ɓangaren waɗanda aka kashe musu ɗan ƙabilar su, wato ƙabilar Kais, su ma an kashe adadin da ya haura mutum 100. Lokacin da al'amari ya kazanta, kisa ya yi yawa a ɓangarorin guda biyu, har kuma ta kai ga ɓangaren waɗanda suke so su ɗauki fansa, wato ƙabilar Kais, ta kai ga an kusa a cila fansu, sun kusa su fantsama su tsere. To sai aka samu wani wanda ya shiga tsakanin ɓangarorin guda biyu da fatar a samu a yi sulhu tsakanin ɓangarorin guda biyu. Sa'annan kuma ya ba da shawarin cewa a lissafa adadin waɗanda aka kashe a kowane ɓangare, wanda nasu ya kawo sai a ba su diyyar abin da ya tuna. Nan an kashe 100, nan an kashe 150, to sai ya zamanto in an ce 100 da aka kashe ma nan da 100 da aka kashe ma nan, an yi balansa. Abin da ya fi wanda aka kashe ma nan mutum 50, sai wannan su ba su diyya. To wannan gaɓar a kanta muka tsaya a makon da ya gabata, inda za mu tashi ya ce fakanat liƙais ziyadatun akhadhu diyyataha min Quraysh, da aka lissafa adadin waɗanda aka kashe a ɓangaren Kinana da mataimakanta Qurayshawa, ɓangaren Kais da mataimakanta ƙabilar Hawazin, sai aka ga wadda adadin da aka kashe nasu ya ɗori ya fi yawa su ne ɓangaren Kais, masu ɗaukan fansa. Aka ga adadin da aka kashe musu shi ya fi yawa, to da aka ga adadin da aka kashe musu shi ya fi yawa, sai suka karɓi diyyarsu a wurin waɗannan ɓangare Quraysh da Kinana kenan. Shi ne ya ce akhadhu diyyataha min Quraysh, ita ƙabilar Kais sai ta karɓi diyyarta daga wurin ƙabilar Quraysh. Yaya aka ba da diyya? Ya ce wa ta'ahada biha harbu bin Umayya, sai harbu bin Umayya ya ɗau alƙawarin ba da diyya. Waye harbu bin Umayya? in ba a mance ba a bayan mun karanta harbu bin Umayya shine komandan waɗannan bangaren waɗanda za a ɗauki kwansa a gurinsu bangaren kabilar Kinana da kuma kabilar Quraysh. Harbu bin Umayya shine komandansu, shi yake jagorantar wannan tawaga ta yaƙi. Sai ya ce ya ɗauki alƙawarin ba da diyya. Wace hanya ya bi wajen ba da diyya? Ya ce warahana li sadadiha waladahu Aba Sufyan. Hanyar da ya bi wajen biyan wannan diyya sai ya ba da ɗansa Abu Sufyan, ya ba da shi jingina. Ya ce ku kabilar Qays, don tabbatar muku cewa zan biya diyyar waɗanda aka kashe muku ga ɗana nan Abu Sufyan jingina. Ku rike shi, kar ku bani har sai na kawo muku diyyar abin da aka kashe muku, abin da ya ɗoru cikin wanda aka kashe muku. In na kawo muku diyyar ku sai ku bani ɗana. Abu Sufyan, ina kyautata tsammani mun san Abu Sufyan ko? Abu Sufyan shi ne wanda ya yi taya kan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun bayan hijiran Annabi daga Makka zuwa Madina. Yaƙin Badar da aka yi Abu Sufyan a kansa yaƙin Badar ya faru, saboda shi ne ya fito da dukiya mai tarin yawa ta ‘yan Makka. Ya tafi da ita Sham, Annabi ya ji labari. Annabi shi kuma siyasarsa ita ce ya karya tattalin arzikin Qurayshawan Makka, saboda in suna da ƙarfin tattalin arziki ne za su iya yaƙarsa, in kuma ba su da ƙarfi zai zamanto sun yi rauni, Annabi zai iya galaba a kansu. To daga cikin siyasar Annabi ya samu ya karya tattalin arzikinsu. Wace hanya Annabi ya bi dan karya tattalin arzikinsu? Shine duk lokacin da ya ji labarin cewa kasuwancinsu ta fito daga Makka, sai ya tura wasu daga cikin sahabbansa su je su tarwatsa wannan kasuwancin, inda hali ma a ɓace dukiyar, kaga sun samu koma baya ta ɓangarori guda biyu. Ɓangare na farko, hanyarsu ta kasuwanci ta zamanto babu aminci. Kaga ba kowane ɗan kasuwa ba ne zai ɗauki abin kasuwancinsa ya fita da ita, saboda ya san hanyar ba ta da aminci. Wannan zai hana bunƙasar arziki a cikin garin Makka. Kaga Annabi ya yi nasara a wannan gaba. Ɓangare na biyu, dukiyar da suka fito da ita Annabi yakan sa sahabbansa su ƙwace ta. Kaga in an ƙwace sun samu me? Sun samu nakasu, sun samu tasgaro, sun samu koma baya. To Abu Sufyan ya fito da dukiya mai tarin yawa daga garin Makka ya tafi Sham. Labari ya iske Annabi sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da ya kamo hanyarsa ta dawowa, Annabi sai ya zaburar da sahabbansa ya ce maza ku rubuta mu je mu tare. Sai tura mutane guda biyu su je su masa gangare ta ina Abu Sufyan yake, ta ina zai biyo. Abu Sufyan kuma mutum ne mai basira, mai wayo, mai dabara. Lokacin da ya taho da dukiyar nan, sai ya jikinsa sai ya bashi ana bibiyarsa, kuma kashin dabbobin da ya gani a hanyarsa sai ya ce wannan kashin dabbobin ba na mutan Makka ba ne, na mutanen Madina ne, amma dai don ki tabbatar. Sai ya sauka daga kan dabbarsa ya ɗauki kashin dabbobin ya fasa, sai ga irin ciyawar Madina, ya ce to komi aka yi ana bibiyar. Sai ya tura ɗan aiki ya tafi da sauri ya je Makka ya ba su labarin cewar dukiyarsu tana cikin hatsari, Muhammadu na bibiyar ta. To daga nan kuma sai ya canza hanya. Hanyar da ya biya taho ba ta ita ya bi ba wajen koma, ya canza hanya. Annabi kuma yana can, yana tsammani cewa zai biyo hanyar da ya bi, ina shi ya riga ya canza hanya. Ɗan aike ya isa garin Makka, ya shaida musu cewar ga saƙon da Abu Sufyan ya aiko shi da shi, cewar dukiyarsu tana cikin hatsari, Muhammadu yana bibiyar ta. To shi ne suka yi gangami, suka haɗa mayaƙa da kuma makamai da dabbobi da uzuri kusan mutum 1,100 a kan za su je su ƙwato ko su ‘yanto dukiyarsu daga hatsarin da ta fara. Sun yi gangami sun fita kenan wajen Makka. Abu Sufyan kuma ya riga ya sha, ya tsallake, ya kusa ma isowa garin Makka kenan, ya tsallake bai samu ya haɗu da Annabi ba. Annabi da ya fita da sahabbansa don su tare shi a ƙwace dukiyar da yake ɗauke da ita ya samu ya tsallake. To shi ne ya sake tura ɗan aiki na biyu ya je ya musu albishir cewa yanzu yana dab da shigowa ba, sai sun fito ba. to shine dan aike zo ya iso ya isar musu da sakon Abu Sufyan cewa Abu Sufyan ya ce yana dab da shigowa Makka ba sai kun fito ba. Abu Jahal shine komandar wannan rundunar sai ya ce ai dole sai mun fita koda dukiyar mu ta tsallake ta sha ta iso Makka sai mun fita mun je mun koya wa Muhammadu hankali da shi da mutanensa. Za mu je Badar mu ci naman raƙumi mu sha giya mu yi rawa mu yi waka na tsawon kwanaki uku mu nuna wa Muhammadu cewa mu ba kamar Allah sabace. To wannan yasa suka fita. Kaga kenan me ya haifar da yatin Badar? Abu Sufyan. Abu Sufyan da yake dauke da dukiya mai tarin yawa shine sababin yatin Badar. Idan mun zo yakin Uhud, Abu Sufyan ne komandar sa a yakin Uhud. Da aka zo aka kashe adadi mai yawa cikin sahabban Annabi kusan mutum 70. An yi raunata kuma adadi makamancin haka cikin sahabban Annabi. Sai Abu Sufyan ya yi ta zagawa ko zai ga Annabi, bai ga Annabi. Shaidan kuma sai ya dinga kururuwa, kutila Muhammadu, kutila Muhammadu. Ai an kashe Muhammadu. Kururuwa ce ta shaidan. Abu Sufyan sai ya ji dadi, an kashe Muhammadu a to shikenan, dama babban abin da muke fata ce. Yayi ta zaga filin yakin Uhud ko zai ji labari ko duniya Annabi bai ji ba sai ya ce to shikenan. Ai mun ko iya haka mun musu ta'adi. Yana tafe da tawaga a bayansa zaratan maya. Can sai ya hango taron musulmi. Sai karasa ya ce bari dan yi confirming Muhammadin nan yana rayu ko an kashe shi. Da ya isa sai yake tambaya a fikin Muhammadu. Annabi ya ce wa sahabbansa da to ji. Annabi a lokacin yana tare da sahabbansa su Abu Bakar su Umar duk suna tare da shi su Sa'ad bin Abi Waqqas duk suna tare da shi su Ali bin Abi Talib duk suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace afikum Muhammad cikin ku akwai Muhammad. Annabi yace la tujibu farko amsa masa. Yace afikum Abu Bakar. Annabi yace la tujibu farko amsa masa. Afikum Umar. Annabi yace la tujibu dama waɗannan su ne karfan kafa su suka tsokare wa mushrikan Makka ido da Annabi sallallahu alaihi wasallam da Sayyidina Abu Bakar da Sayyidina Umar. To da yaji shuru sai jikin shi ya bashi komi ko akai an kashe Muhammadu an kashe Abu Bakar an kashe Umar. Sai ya juya gurin dakarun da suke tare da shi ya ce to amma waɗannan da kuka ji na ambaci sunayensu an iya muku da sharrinsu duk an kashe su. Sayyidina Umar sai ya kasa mallakan kansa sai ya ce ƙarya kake muke yin Allah. Allah ya bar maka waɗanda za su zo su bakanta maka suna raye. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye, Abu Bakar yana raye, ni kuma ni ne Umar nake magana. Sai Abu Sufyan ya ce to ai ko ma kuna raye da muku ta'adi. Mun rama ta'adin da kuka mana a yakin Badar. Saboda a yakin Badar an kashe musu adadi mai yawa, an kama musu adadi mai yawa. Dama sun fito Uhud ne don su ɗauki fansa. Sai yake cewa ko ma me aka yi ne ko ina aka je aka zo dai mun rama ta'adin da kuka mana. Sannan kuma yake cewa wai ubal ubal kaga wannan nasarar da muka yi ubal ne ba mu dama. Gunkinsu suna da gunkin ubal a cikin garin Makka wajen dakin Ka'aba. Ubal shi ya ba mu iko ya ba mu nasarar yaƙi da muka yi. Ai ko ubal ya ɗaukaka. Sayyidina Umar ya ce Annabi me za mu mayar masa? Annabi ya ce ka ce Allahu a'la wa ajal. Ka ce ai Allah shi ya fi girma da ɗaukaka. Sai ya ce to in ba tsoro ba irkuti. Bari mu sake haɗuwa da ku a wani Badar, in ji Abu Sufyan. Annabi ya ce a haɗuɗin ma ke tsoro. To da bari ta zo Annabi ya yi shiri da shi da dakarunsa shekara ta uku kenan bayan hijira. Don yakin Uhud ya faru shekara ta uku bayan hijira. Annabi suka fita suka tafi Badar da shi da sahabbansa shiru ba ɗuriya Abu Sufyan da shi da tawagarsa mutan Makka sun ji tsoro ba su fito ba. To shekara ta huɗu wasu malaman tarihi suka ce shekara ta biyar bayan hijira nan ma runduna dakaru dandazo kusan mutum 10,000 suka haɗa kawunansu da Yahudawa su mutan Makka da sauran ƙabilun da suke wajen Makka a kan su zo su murƙushe garin Madina su gama da Madina su gama da Annabi saboda ya zama musu karfan kafa ya hana kasuwancin su wucewa da mai lafiya. Su kuma Yahudawa suna ga Annabi ya fita su daga Madina suna so su dawo garinsu na Madina. To sai suka haɗa ƙarfi da ƙarfi a kan su zo su gama da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ya haifar da yakin Khandaq. To nan ma Abu Sufyan shine jagoran wannan rundunar. To lokacin da aka zo aka yi sulhul Hudaybiyya shekara ta 6 bayan hijira, nan ma Abu Sufyan yana kan gaba. A takaice dai abinda nake so na fito mana da shi, Abu Sufyan din nan da mahaifinsa yace zai ba da shi jingina, ya rayu yana jagorantar dakarun mushrikai wajen yaƙar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Daga ƙarshe kuma sai Allah madaukakin sarki ya tarfa wa garinsa nono, sunansa Sakhr bin Harb bin Umayyata bin Abd Shams. Allah sai ya tarfa wa garinsa nono sai musulunta a lokacin fathu Makka. Ya musulunta a lokacin fathu Makka shekara ta 8 bayan hijira. Wasu malaman kuma na tarihi suka ce dab da fathu Makka ya musulunta. Kuma kaga din yakin da suka yi ta yi da shi da Annabi, Annabi ya zo ya auri matarsa. Dasa ta cikinsa Ummu Habiba. Kuma lokacin da Annabi ya auri dasa ba bai musulunta ba. Dasa tana Habasha, ta yi hijira don ta gudu ta tsira da addininta, ta tsira da imaninta. Ummu Habiba sunanta Ramla. Sun tafi ita da mijinta, sun yi hijira zuwa Habasha. Ibn Hajar, kamar yadda ya kawo cikin Al-Isabatu fi Tamyiz As-Sahaba, shi wannan mijin nata da suka tafi Habasha da shi, sai Allah ya jarrabe shi ya bar addinin Musulunci. Tun da garin Habasha gari ne na Kiristoci, sai ya koma addinin Kiristanci. Ya ci gaba da shan giya da cin mushe har ya mutu akan addinin Kiristanci. Kuma dama babu aure tsakanin wanda ba musulmi ba da musulma, ko da kuwa ahlul kitabi ne namiji. Gara in ahlul kitabi ce mace nan an ɗaga kafa, musulmi zai iya aurenta. Amma ahlul kitabi namiji ba yadda za a iya aure musulmi. Tun da yanzu ya bar addinin Musulunci sai aka raba aurensu. Bayan an raba aurensu ta kammala idda, Annabi ya aure ta. Mahaifinta da ya ji labari sai ya ce ka wannan akwai gwamzo jarumi wanda ba a isa a mai da shi ba, ma'ana ba inda abu ya iya da shi. Lokacin da suka yi sulhu da Annabi, mutan Makka suka yi sulhu da Annabi shekara ta 6 bayan hijira, sulhul Hudaybiyya, kan cewa ba za su yaƙi Annabi ba, Annabi ma ba zai yaƙe su ba, a aje yaƙi tsakani. Sun daina yaƙar Annabi, Annabi shi ma ya daina yaƙar su. Annabi ya ce ya yarda, duk wanda ya taho daga garin Makka ya zo gun Annabi da nufin musulunta, kar Annabi ya karɓe shi. Annabi ya ce ya yarda, duk wanda ya bar Madina zai koma gurinsu da nufin barin musulunci, Annabi ya bar shi. Annabi ya ce ya yarda. Ba zai Annabi ba zai shiga Makka shekaran nan yayi umra ba, duk daga Annabi ya sa ihrami yayi niyyar umra. Suka ce ba sai yadda ya shiga ba bana, sai dai ba ya ce ya yarda. Duk ƙa'ida da suka gindaya masa, Annabi ya ce ya yi, ya dawo garin Madina, bai samu ya shiga Makka ya yi umra ba. Waɗannan sharuɗa da suka gindaya wa Annabi cewa ba za su yaƙi Annabi ba, Annabi ma ba zai yaƙe su ba, su suka fara karya sharaɗi. Sai aka wayi gari waɗanda suka kulla yarjejeniya tsakaninsu da Annabi, sai suka taimaka wajen yaƙar su. Ai kamar sun yaƙi Annabi, tunda ai Annabi akwai yarjejeniya tsakaninsa da mutanen nan. Mutanen su kuma suka zo suka koka Annabi, Annabi ya ce ku kwantar da hankali. To su kuma a can mutan Makka sai suka yi nadamar cewa ba sun karya alƙawarin da ke tsakaninsu da Annabi. Sai aka turo Abu Sufyan ya zo ya ba Annabi baki. Abu Sufyan ya taho daga Makka, an yi dube cewa Annabi yana auren ƴarsa Ummu Habiba. Da ya zo ya shiga ɗakin ƴarsa sai ya zauna kan gado, sai ta ce tashi tashi tashi, shimfiɗin Annabi. Ya ce ya ɗata, shimfiɗin kina ga yana da matsala, ni kina ƙyamata mu ku zauna, ko kuma ni kike ƙyamata wa shimfiɗin? Ta ce kai nake ƙyamata wa shimfiɗin, saboda shimfiɗi ne mai ɗaukaka, kai kuma najasa ne, ba za ka zauna kai ba. Ya ce take ga ubanta, saboda mai ƙarfin imani. Imani ya yi tasiri a zuciyarta ta yadda ba yadda za a yi ta fifita babanta a kan Musulunci. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhi. Allah madaukakin sarki ya ce ba za ka samu mutanen da suka yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama ba suna son mai saba wa Allah, ko da ku mai saba Allah nan mahaifinsu ne, iyayensu ne su suka haife su, ko kuma ƴaƴansu na cikin su. To ita wannan mahaifinta ne da ya haife ta, ta ce ya tashi ya tashi kar ya zauna kan shimfiɗin nan. Sai ta ce a, ya ce a, ni kina ƙyamar in zauna kan shimfiɗin ne, saboda ni kike ƙyamace wa shimfiɗin, ko kuma shimfiɗin ne ba shi da kyau kina ƙyamata min in zauna a kai? Ta ce a, kai ɗin nake ƙyamatawa shimfiɗin, kar ka zauna, saboda kai ne ta sami shimfiɗin kuma na Annabi. ya ce kai to amma kin hadu da tabin hankali ina mahaifinki kina mun irin wannan magana tace a to shin kudin annabi ne mutum irin ka kuma bai kamata ya zauna kai ba shi ne yace ina son ganin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yazo yace yazo ya bada baki annabi yace magana ba wani lokacin bada baki to anan ne annabi ya shiri yaje fatu Makka to shi Abu Sufyan a daje wannan lokaci kuma sai Allah madaukakin sarki ya masa tawfiki da karfan musulunci ya rayu musulunci kuma ya rayu a musulunci sannan kuma har ya mutu a musulunci da annabi ya je fatu Makka ya kammala ya wuce Hunain ya wuce Taif di ya yaki mutanen wannan gurare ya samu dukiya mai tarin yawa ya dawo wani guri da ake kiransa Jikarrama kusa da garin Makka anan ne annabi ya raba ganimar da ya samu a Hunain da ganimar da ya samu a Taif Abu Sufyan dinnan da muke magana sa yana cikin tawaga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi da ya tashi raba ganimar Hunain sai dauki raquma guda 140 sai ba Abu Sufyan raquma 140 sai dauka ba Abu Sufyan me yasa saboda Abu Sufyan dinnan farko yana cikin sabbin musulunta duk kuma wanda ke cikin sabbin musulunta annabi yana so ya kara shigar da soyayyar musulunci cikin zuciyarsa ta ɗaya bangaren kuma wanda suke tsofin musulunci ba musulunta ba da annabi ba shi ko da raƙumi daya amma sabbin musulunta dan annabi ya sa musulunci ya samu gida sosai a cikin zakatansu wani sai ya bashi raƙuma 100 wani ya bashi 200 wani 140 Abu Sufyan tunda bai dade da musulunta ba aka wuce yakin Hunain annabi sai ya daura kuma guda 140 sai bawa Abu Sufyan wata riwaya kuma tace raƙuma 100 ya bashi ukiya 40 ukiya 40 dinnan mun san nawa ne in da mu kwatanta ukiya kwaya daya in za mu kwatanta ta da naira akwai wanda ya sani bari to kusanto mana da bayani amma dinari kan ai mun sani ko yanzu dinari daya yana daidai da naira 50 tunda rubu'u dinar ba shine haddin sata ba dinari daya yana daidai da naira 200 rubu'u dinar kuma a yanzu yana daidai da 50 one over four na dinari yana daidai da naira 50 shine nisabi na haddi na sata to kaga dinari ɗaya kenan zai zama yana daidai da naira 100 to ukiya ɗaya kuma tafi dinari muna fahimtar lissafi ukiya ɗaya daidai take da dinari yanzu in ukiya ɗaya tana daidai da dinari ukiya ɗaya za ta zama daidai da naira nawa 108 ko to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa Abu Sufyan ukiya 40 a ganiman da aka je aka dawo ta Hunain ukiya 40 ya ba Abu Sufyan miliyan nawa ke miliyan 32 da ta iya kwatanta shi da naira miliyan 32 a yau haka annabi ya dauka ya bashi shugaba adibi kenan su shugabannin farko dukiyar nan ba ita bace gabansu yanda zaka ga sun dauka suna ba al'umma yanda ka san gola suke bayarwa saboda ba ita bace gabansu yadda Allah ne gabansu duniya kuma ba su dauke ta a bakin komai ba to haka annabi kuma kowane raƙumi zai yi nawa raƙuma 100 ya bashi mafi karanci bayan ya bashi raƙuma 100 bai takaita a nan bai dauki ukiya 40 ya bashi wanda za a iya kwatanta ta da naira miliyan 32 ya dauka ya danka Abu Sufyan bai tsaya iya nan ba ɗansa Muawiya ɗan Abu Sufyan Muawiya shi ma annabi ya bashi raƙuma 100 ɗaya ɗan nasa Yazid shi ma annabi ya bashi raƙuma 100 Abu Sufyan ya ce kai Muhammad ya ce wallahi innaka lakarim ya ce na rantse da Allah kai mutum ne mai karamci ya ce fidaka abi wa ummi na fansar da babana da mamata gare ka ma'ana duk abin da za a yi a yi maka maimakon a maka gara a yi wa mahaifina da mahaifiya zan iya ba da mahaifina fansa a kanka zan iya ba da mahaifiya ta fansa a kanka yanzu wannan abin da annabi ya masa ya shigar da soyayyar annabi cikin zuciyarsa dama shi yasa annabi ya ce tahabu ku yi kyauta sai ku samu soyayya yanzu duk wanda zaka masa gagarumin kyauta dole zai so ku na'am to yanzu kyautar da annabi ya masa ya gadar da soyayyar annabi cikin zuciyarsa. Akwai wanda ma a gurin yake cewa shi da a duniya ba wanda ya wasa, ba wanda ya tsana kamar annabi. To amma daga wannan rana ba wanda yake so a duniya kamar annabi
sallallahu alaihi wasallam.
Shi ma raquma 200 annabi ya dauka shi da kudi, tsaba kudi annabi ya dauka ba, sai ce shi a duniya yau ya ji ba wanda yake so kamar annabi. To shine Abu Sufyan yake ce annabi wallahi innaka lakarim, tana rantsa da Allah kai mutum ne mai karamci, kai na fansar da mahaifina da mahaifiya ta gare ka. Yace wallahi kad harabtuka fani'mal muharib muharib, yace nayi ta yaki da kai, an yi bayani da kai ta can bayani dangane da yakin da yayi ta yi tsakaninsa da annabi. Yace nayi ta yakarka kuma sai na same ka mutum ne mutumin kirki har a gurin yakin. Annabi yana da adalci gurin yaki, in an je yaki sai ce kar a taba mace. Alhali su ko mushrikan suna kashe mata, in musulmi suka samu dama kan musulmai sai su kashe mata su kashe kananun yara. Amma annabi yace kar ku kuskura ku kashe kananun yara, kar ku kuskura ku kashe mata, kar ku kuskura ku kashe tsofi, wanda ma ya je shiga cocin sa yana ta ibadar sa kar ku kashe shi. Su kuma ba su haka, ma'ana adalci dai ya gani daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Gashi dai yana yaƙar annabi, annabi sallallahu alaihi wasallam yana yaƙar sa, amma tare da haka ya ga karamci da adalci daga gurin annabi duk da sashe na yaƙar sashe. Yace walaqad salamtuka, kuma mun yi musalama ni da kai, mun yi zaman laluma da zama cikin kwanciyar hankali tsakanina da kai, sai na same ka a duniya ba wanda ya kai ka iya zaman lafiya. Yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace jazakallahu khairan, Allah saka ma da alkhairi. Ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan, Allah ya yarda shi. A yakin Ta'if da ya halatta tare da annabi an cire masa idansa, sai waye gani mai ido, kaga wannan taufiki ne Allah ya masa. A fagen daga wajen yakar kafirai, alhali da shi ne yake zuwa yake yakan musulmai, yanzu da Allah masa gamo da katar da musulunci an je yakar kafirai da shi aka cire masa ido. To a zamanin sayyidina Umar, yakin Yarmuk da aka yi nan kuma aka cire masa ɗaya idan, sai waye gani makawo, sai zama duka idanunsa guda biyu duka a gurin yaƙi aka cire masa su. To kaga wannan ya ishi Abu Sufyan falala, annabi ya sa shi ya zama to sarkin Najara gabanin ya rasu. To bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, sai ya dawo garin Makka. Daga Makka ya dawo Madina, Allah ya masa rasuwa a garin Madina shekara ta 30 bayan hijira lokacin khalifancin sayyidina Uthman, Allah ya yarda da shi. Mun san kissarsa shahararriya da shi da Hiraka, wacce mun sha karanta ta a majalisin nan, lokacin da suka je da kasuwanci daga garin Makka da shi da kusan mutum 30 daga garin Makka da Hajja suka kasuwanci. Daidai lokacin kuma an dace annabi ya tura wasiƙar sa sarkin Hiraka a kan ya musulunta, yana kiran shi zuwa ga musulunci. Da ya karanta sai ga wasiƙar daga gurin annabi ta fito, annabi kuma ya fito daga yankin Larabawa, Larabawa kuma ga su sun zo yankin Hiraka kasuwanci. Sai ce a nemo masa su ya ji bayani kan mutumin nan ko kan matashin nan da ya aiko masa wannan wasiƙa. To shi ne aka kira su Abu Sufyan, shi ake tambaya yake ba da ansa kan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. To a nan gurin shi kwamandan ƙabilar Kinana da Ƙurayshawa sai ce ya ɗauki alƙawari zai ba da diyyar waɗanda aka kashe wa Qais, amma abinda zai tabbatar musu cewar zai ba da diyyar sai ya ba da ɗansa Abu Sufyan da muka ga takaitacciyar tarjamarsa, sai ba da shi a matsayin jingina a duk lokacin da ya kawo musu diyyarsa su ba shi ɗansa. To hakan kuma aka yi, bai ɗau lokaci mai tsayi ba, ya je tattara diyyarsu, kuɗin diyyarsu ya kawo musu ya karɓi ɗansa ya tafi. Shi ne mai mawallafin littafin ya ce wa haka zan ta hadhihil harb, hakanan wannan yaƙi ta ƙare, yaƙin harbul fijar ke allati kathiran ma tushbihu hurubal arabi tabda'uha saghiratul umur, hakanan wannan yaƙi na harbul fijar ya ƙare, wanda yake kama da irin yaƙuƙuwan Larabawa, wanda in ka kula da galibi daga cikin yaƙuƙuwan Laraba ƙananun abubuwa ne ke tada yaƙin, in kuma suka tada yaƙin sai a yi gagaruma asara, a yi babban asara, tunda yanzu ɗan ƙabilan nan ne fa ya kashe ɗan ƙabilan nan.
abu ne wanda za a iya bi hanyoyin da ya kamata a dauki mataki ko kuma a daukansa ba tare da an kashe rayuka masu tarin yawa ba tare da an dau shekaru ana gwabza yaki ba a laraba ba su san wannan ba sai gashi a mutum daya da aka kashe santsin daukan kansa an kashe sama da mutum 100 kaga wannan babu dabara a ciki yace hatta allafa Allahu baina qulubihim azuwa lokacin da Allah ya daidaita tsakanin zakatan waɗannan mutane larabawan ke da suna nan abokan gaba sashe na ya kasashe akan dan abun da bai taka kara kariya ba sai ai wata da watanni ana yaki kan biro biro na rubutu sai su gwabza yaki na tsawon watanni 6 ko shekara kan biro abun da bai taka kara kariya to har zuwa lokacin da musulunci yazo Allah ya haɗa tsakanin zakatansu aka gusar da abin da ke tsakanin su na gaba wa azaha anhum hadhihi dhalal Allah ya gusar da waɗannan batun da suke rayuwa cikin ta na sashi ta ya kasashi akan abin da bai taka kara ya karya Allah kuma ya tabbatar mana da wannan a cikin alqur'ani inda yake umurtan mu ƙara haka kawunan musulmi kar mu samu rarrabuwa a tsakanin mu tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu Allah ya ce wa'tasimu bihablillah ku riko da igiya Allah duk wanda ya riko da alqur'ani to ya tsira kuma da duk musulmin duniya za su riko da alqur'ani da babu sabani tsakanin su da babu kace nace tsakanin su idan kaga ana ta samun sabani da kace nace da hayaniya to wani sashe bai riki alqur'ani ba ko da wani sashe ya riko to Allah ya ce ne riko da igiyarsa tace alqur'ani gabaki ɗaya mu yace wala tafarraqu karnu rabb sai yake ambata wa larabawa gagaruman ni'imar da ya musu yace wazkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum turo babban ni'imar Allah akan wanda gabanin musulunci gabanin ku karbi musulunci gabanin ku zama musulmai sashen ku abokan gaban sashe sashe na kyamar sashe sashe na kin sashe sashe na yakas sashe fa allafa baina qulubikum Allah madaukakin sarki ya haɗa tsakanin zakatan ku da addinin musulunci fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana sai kuka wayi gari da ni'imomin Allah kuna ɗan uwan juna masoya juna to addinin musulunci ya gusar da abin da ke tsakanin su na wannan bata na gaba da kiyayya binti share nurul islam bane ta hanyar watsuwar hasken musulunci tsakanin su wannan shi ya kawo mu ƙarshen bayani dangane da wannan babi na harbul hijab yakin fajirci to babin da zamu je gare shi gabanin mu je rihlatuhu ila shami almarata athaniya shine hilful fudul hilful fudul wannan shine babin da zamu shiga gare shi me ake nufi da hilful fudul kalmar hilf ita ce yarjejeniya wacce take mai ƙarfi wacce aka yi rantsuwa ma a yarjejeniya kulle yarjejeniya tsakanin wannan tawagar da wannan tawagar a yi rantsuwa cewa wannan yarjejeniya da muka kulla kowa zai kiyaye zai cika to wannan shi ake kira hilf kulle yarjejeniya tsakanin bangarori guda biyu ko tsakanin mutane guda biyu yarjejeniya wacce take mai ƙarfi wacce har aka yi rantsuwa a cikin ta ita ake kira hilf to me ma'anar al-fudul kalmar al-fudul malamai na tarihi sai suka samu sabani dangane da ma'anar ta fassara ta farko da su malamai na tarihi suka yi wa kalmar fudul suka ce fudul suna ne jam'i ne na al-fadl amsan ana sa mutum suna fadl
na'am
har mu cikin hausawa akwai da zaka ji sunan sa fadl shine sai ka ji ana falal
ko
wasu su ce falal wasu su ce fadl amma gani bai an fi cewa falal ko
na'am
ko falal ko to su kuma larawa suna cewa fadl fadlun ko kuma al-fadl al-fadl aka ce wannan fudul jam'i ne na al-fadl wato suna ne na wasu daga cikin ɗan ƙabilar jurhu fadl guda su suka hada kawunan su da wannan fadl din da wannan fadl din da wannan fadl din suka hada kawunan su suka kulle yarjejeniya kan cewa duk inda suka ga azzalimi sai inda karfinsu ya kare
na'am
duk inda suka ga wanda ake zalunta sai sun taimaka masa sun kwato masa abin da aka zalunce shi sun maido masa bayansa to dukansu su ukun kuma sunan su Fadl, wannan sunan sa Fadl, wannan ma sunan sa Fadl, wannan ma sunan sa Fadl, sun fito da kabilar Durmu. To wannan aiki da suka yi sai zama aiki ne a gurgurgewa, sai zama duk wanda ya taso zai yi aiki irin nasa, sai a ake jingina aikin ma zuwa ga sunayen shi. To wannan hilful fudul din, tunda fudul sunaye ne na mutane guda uku aka hada shi maimakon Fadl wa Fadl wa Fadl, sai aka ce fudul Fadl guda uku kenan, yarjejeniyan Fadl guda uku, wacce ce yarjejeniyan Fadl guda uku na taimakawa mai rauni. To wannan aiki ne wanda ya faru a cikin garin Makka, yarjejeniya da wasu kabilu na Qurayshawa suka yi wajen taimakawa masu rauni. To tunda sun yi yarjejeniya wajen taimakawa masu rauni, da aka wai gaba sai aka ga akwai wanda suka riga su irin wannan yarjejeniyar Fadl da Fadl da Fadl, sai aka kira yarjejeniyan da sunayen waɗancan Fadl, sai ake kiran wannan aiki da hilful fudul. Mun gane bayanin wannan shine fassarar da wasu daga cikin malamai na tarihi suka yi ma wannan topic din, wannan mawdu'i na hilful fudul, ma'ana yarjejeniya wajen taimakawa masu rauni, yarjejeniya wajen taimakawa masu rauni, yarjejeniya wajen fito na fito da azzalumai, yarjejeniya wajen taimakawa waɗanda ake danne musu haƙƙoƙinsu a zalunce su, a yi yarjejeniya wajen fito na fito da masu zalunta su. Wannan fassara ta farko kenan da wasu daga cikin malaman tarihi suka yi. Fassara ta biyu da suka zo, hilf dai ba a samu saɓani kan ma'anar hilf ba. In an ce hilf kamar yadda na yi bayani, shine ƙulla yarjejeniya tsakanin ɓangarori guda biyu, yarjejeniya wacce take mai ƙarfi, wacce aka shigar da rantsuwa ciki. Kai ka rantse cewa mun ƙulla yarjejeniya za mu yi abu kaza, kai ma ka rantse mun ƙulla yarjejeniya za mu yi abu kaza, to nan ana kiranta hilf. Idan an ƙulla yarjejeniya tsakanin ɓangarori guda biyu, yarjejeniya mai ƙarfi wacce aka shigar da rantsuwa cikinta, ana kiranta hilf. Wannan babu saɓani tsakanin malaman sira da tarihi. To amma al-fudul da mun yi bayanin ma'anarta ta farko a gurin wasu daga cikin malaman sira. To ma'anarta ta biyu kuma sai suka ce fudul jam'i ne na fadl, al-fadl abu wanda yake mai kima, abu wanda yake mai daraja. Jam'in sa fudul, abubuwa da suke masu kima, abubuwa da suke masu daraja. Yarjejeniya wajen kwato abubuwa masu daraja, abubuwa masu kima daga gurin azzalumai a ba wa waɗanda aka zalunta, shine ma'anan fudul. Fudul abubuwa masu daraja, abubuwa masu kima, hilf kuma yarjejeniya mai ƙarfi. To hilful fudul shine ƙulla yarjejeniya wajen dawo da al-fudul, abubuwa masu daraja, abubuwa masu kima, abubuwa masu ɗaukaka, a kwato daga gurin azzalumai a mayar ma waɗanda suka zalunta, suka danne musu haƙƙoƙinsu ko kuma masu rauni. To wannan ita ce ma'ana ta biyu da wasu daga cikin malamai na sira suka bayyana dangane da wannan unwani na hilful fudul. Hilf da kasarawa ha'un a ce hilf, da kuma sukun wa lam, hilful fudul, jam'in sa hilaful fudul, wato yarjejeniya masu yawa ana kiransu hilaf, kwaya ɗaya kuma ana kiranta hilf. Hilful fudul yarjejeniya da aka yi wajen kwato haƙƙoƙin ma'abota haƙƙi daga gurin azzalumai a dawo musu da kayansu gurinsu. Wannan fassara ta biyu da yawa daga cikin malamai sun fi rinjayar da ita akan fassara ta farko. Ita wannan, shi wannan mawdu'i hilful fudul ɗin akwai wani lakabi ko title da wasu daga cikin malaman sira suke masa bayan hilful fudul. Suna kiransa da hilful muqayyibina. Ana kiransa hilful fudul, kuma ana kiransa hilful muqayyibina. Ai mun ji dalilin da yasa ake kiransa da hilful fudul ko? Shine ƙulla yarjejeniya tsakanin tawaga daban-daban, yarjejeniya mai ƙarfi wacce take cike da rantsuwa don kwato da haƙƙin ma'abota haƙƙi da gurin azzalumai a dawo musu da kayansu. Wannan shine ma'anan hilful fudul. To me ma'anan hilful muttayyibina? Hilful muttayyibin, hilfu dama mun riga mun san ma'anan hilf ko? Ƙulla yarjejeniya mai ƙarfi. To amma al-muttayyibina ba? Muttayyibin da aka duba aka ga waɗanda suka yi hilful fudul, ƙabilun da suka yi muttayyibina ne, to sai ake kiran wannan aiki nasu da hilful muttayyibin. Bari mu karanta mu. Ya ce wa inda rujuu quraishin min harbil fitar, a yayin da Qurayshawa suka dawo daga harbul fitar. Ai mun ga yanzu nan muka gama bayani akan harbul fitar,
na'am.
Bayan sun je an kammala harbul fitar, an kare, an yi sulhu, yaki ya ci ya cinye, sun dawo garin Makka. Tada'u li hilfil fudud, sai suka gayyaci mutane a zo a yi hilfil fudud. Me hilfil fudud? Muka ce kullu yarjejeniya, wajen kwato haƙƙin ma'abota, haƙƙi da gurin azzalumai a dawo musu da kayan su. Qurayshawa suna dawowa daga harbul fitar, suka yi gayya, suka yi gangami akan a zo a kulla hilful fudud, ma'ana a kulla yarjejeniya wajen danne azzalumi da kuma ɗaga wanda ake zalunta mai rauni, da kwato masa haƙƙinsa, a dawo masa da kayansa gurinsa. Fatamma fi dari Abdullahi bin Jud'an, wannan yarjejeniya na kwato haƙƙi daga gurin azzalumai a ba ma'abota haƙƙinsu, haƙƙinsu ya faru ne a gidan Abdullahi bin Jud'an. Wannan Abdullahi bin Jud'an yana ɗaya daga cikin manya-manyan masu faɗa a cikin Qurayshawa. Shi yasa a nan gurin ya ce At-Taymi ahadu ru'asa'i Quraysh, wanda ya fito da ƙabilar Banu Taym, ƙabilar Sayyidina Abubakar. Yana da dangantaka da Sayyidina Abubakar, kuma yana daga cikin manya-manya masu faɗa a cikin ƙabilar Quraysh. Shi yasa ya ce ahadu ru'asa'i Quraysh, ɗaya daga cikin shuwagabanni, jagorori masu faɗa a na ƙabilar Qurayshawa. Kenan a gidansa aka kulla wannan yarjejeniya, na duk inda azzalimi yake za a sa ƙafar wando ɗaya da shi, duk wanda duk inda mai rauni yake za a tsaya a bayansa a taimake shi. To a gidan Abdullahi bin Jud'an aka kulla wannan yarjejeniya. Wa kana al-mutahalifuna, wanda kuma suka kulla wannan yarjejeniya su ne kamar haka. Za a lissafo mana ƙabilun da suka haɗu, suka haɗa kansu, suka kulla wannan yarjejeniya na sa ƙafar wando ɗaya da azzalimi. Ƙabila ta farko Bani Hashim, ƙabila Annabi ke sallallahu alaihi wasallam. Ƙabila ta biyu Bani Al-Muttalib, ƙabila Bani Al-Muttalib, ƴaƴan bakwanin Annabi, ko kuma ƴaƴan bakwanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, su ne Bani Al-Muttalib. Waɗannan ibnai Abdumanaf da Hashim da Al-Muttalib ƴaƴan Abdumanaf. A karatunmu da muka yi a baya-baya na san zai iya yiwuwa yanzu an mance. Hashim ba shi ne kakar Annabi na biyu ba? Ya tafi da matarsa garin Madina, dama matarsa 'yar Madina ce, tana ɗauke da juna biyu. Za a iya tuno wannan bayani? Da ya tafi da ita Madina bisa ƙa'ida da yarjejeniya da suka yi da mahaifinta, cewa in ta samu juna biyu za a kai ta gida ta reni cikin har ta haife. To sai je ya ajiye ta a Madina, shi kuma ɗan kasuwa ne, shi Hashim. Kakan Annabi da binke sai ya wuce Sham da nufin kasuwanci, da ya je sai Allah ya ɗauki rayuwarsa. Matarsa kuma da ya bari a nan da ciki sai ta haifi ɗa. Ɗan da ta haifa aka sa masa Shaibatul Hamd. To mahaifinsa kuma ya riga ya rasu, shi kenan mahaifinsa ta zama ta kai wurin iyayenta da danginta. Ɗa ta haife shi har ya fara wayo, ya kai munzalin shekaru hudu biyar zai iya fita wajen yi wasa da yara. To sai ɗan uwan mahaifinsa suka ji labari, su kuma suna Makka, ƴan uwan Hashim. Sai ɗaya daga cikinsu da ake kiransa Al-Muttalib sai ya ɗauko dokinsa sai ya taho Madina. Yana zuwa fa sai ya ga Shaibatul Hamd yana wasa da yara a wajen Madina. Ya aka yi ya gane shi, ya ga kamarsu, jininsu ya gani jikinsa. Ita wannan komai aka yi ɗan ɗan uwana ne Hashim da ya rasu. Sai ya zo ya samu yaro ya ce ni babban kai, in da aka bi ni mu tafi Makka, Makka gari ne mai daɗi, akwai ka cutar da ɗan ɗan uwanka. To amma in mahaifiyarsa ta ji labari, wallahi za ta sa mu hana ka, muka za mu hana ka. Yanzu ka bakinka alaikum ɗauke shi ka lallaɓa ka da shi. In ko labari ya iske ta ba za ta bar ka tafi da shi ba, mu za ta sa muka za mu hana ka tafi da shi. Ya ɗauki Shaibatul Hamd ya tafi da shi. Ya iso da shi garin Makka, sai mutane suka gan shi da yaro. Ta ya fita da shi kaɗai, duk kuma da yaro. Ina ka samu wannan yaron? Sai ya ce Abdullahi, haza Abdullahi, wannan bawa na ne, sunansa Al-Muttalib. Sai daga nan sai ake kiransa Abdul Muttalib, ko shi yasa za ka ji Muhammad bin Abdullahi bin Abdul Muttalib, ba ta Muhammad bin Abdullahi bin Shaibatul Hamd. Tare da cewa kakan Annabi ɗin na farko Shaibatul Hamd sunansa, sai kuma Hashim baban Shaibatul Hamd, duk inda ya wuce tawaga dabba suna zaune wannan yaro ina ka samu shi sai ya ce hada abdul wannan bawa to daga nan sai ake ce masa abdul mutalib sai bai badda asalin sunan sa na shaibatul ham to shine sai ya zama ya fi shahara da abdul mutalib shi kakan annabi na farko ke shine in an zo jera nasaba annabi ana cewa muhammad bin abdullahi bin abdul mutalib ina shaibatul ham ya fata to shi kabilar banu hashim kabilar da annabi ya fito ke da kabilar banu muttalib kaga al-muttalib da hashim aiwa da kani ne ai an gane bayani dukan su ƴaƴan abdumanaf to el zurriyar hashim suka hada kansu annabi yana cikin su zurriyar muttalib su ma suka hada kansu sai kuma wa bani asad bin abdul uzza sai zurriyar asad bin abdul uzza wannan kabilar da mata annabi ta fito daga cikin ta kabilar banu asad Khadija daga wannan kabila ta fito su ma suka hada kansu sannan wa bani zuhura bin kilab sai kabilar banu zuhura kabilar mahaifiyar annabi mahaifiyar annabi ta fito daga kabilar banu zuhura wa bani tayyib bin murra sai kabilar banu tayyib kabilar sayyidina abubakar wadannan kabilu guda biyar suka hada kawunan su suka kulle yarjejeniya cewa duk inda azzalimi yake za su sa kafan wando dai da shi a cikin garin Makka kaga wannan kyakkyawan aiki tahalafu suka yi rantsuwa tsakanin su wa ta'aqadu suka kulle yarjejeniya ala Allah yajidu bi makkata mazluman cewa ba yadda za a yi su samu mai rauni cikin Makka wanda aka danne masa haƙƙin sa min ahliha sawa'un yana cikin mutan Makka aw min ghairihim min sa'irin nas ko kuma ba cikin mutan Makka wasu mutane ne daban ba su ba daga wasu mutane daban da za su zo garin Makka ko da ku bakin fata inda zai shigo garin Makka wani ya danne masa haƙƙin sa ba za su sa ido suna kallo ba illa qamu ma'ahu face sun tsaya tare da shi sun taimake shi sun agaza masa hatta turadda ilayhi madlimatu sai an mayar masa da abin da aka kwace masa abin da aka danne masa sai an mayar masa wannan yarjejeniya ne kabilun nan guda kuma suka kulla to shine aka kira wannan yarjejeniya ta su da hilful fudud hilful fudud yarjejeniya ta maida haƙƙin ma'aboci haƙƙi haƙƙinsa mayar masa da haƙƙinsa zuwa gare shi to shine wannan mawallafin wannan littafi ya kulla wannan babu sai dai idan muka kula zamu ga dan abin da ya kawo mana takaitaccen abu ne dangane da hilful fudud akwai buƙatar da ya kawo mana sababin da yasa waɗannan kabilu guda biyar suka hada kawunan su suka kulla wannan yarjejeniya akwai sababin da yasa suka haɗa amma ba ambata mana sababin ba kamar ya kawo mana summary ne na abu ya kamata mu san dalilin da yasa suka kulla wannan yarjejeniya wannan na farko ke na biyu akwai buƙatar mu san muhimmancin wannan yarjejeniya wannan yarjejeniya ta su tana da muhimmanci sannan abu na uku tarihin yarjejeniya yaushe aka wani lokaci ne aka kulla yarjejeniyar waɗannan duk abubuwa ne da shi mawallafin littafin bai ambata ba sai dai a ƙasar bayanin da yayi ya kawo yayi ishara kan wani sashe na falalar yarjejeniyar kenan yanzu za mu duba abubuwa guda uku dangane da wannan hilful fudud abu na farko me ya sabbaba wannan yarjejeniya da waɗannan kabilu suka yi kan taimakawa mai rauni abu na biyu yaushe ne yarjejeniyar ta auku sannan kuma ta yaya ta auku abu na uku ke to abu na farko gabanin ma mu je ga sababin wannan yarjejeniya ya kamata mu duba tarihin yarjejeniyar yarjejeniyar duk da anan a farkon littafin nan ya mana ishara cewa wa inda rujuu quraish min harbil fitar a yayin da quraisha suka dawo daga harbul fijar tada'u li hilful fudud sun gayyaci kabilu zuwa ga hilful fudud kaga anan kaman ya mana isharar tarihin aukuwar wannan yarjejeniya amma bai haddade mana duk ta kan tarihi sun haddade cewa wannan yarjejeniya ta auku a watan bulqa'ada watan bulqa'ada yarjejeniyar ta auku gabanin aiko annabi gabanin yin wahayi wa annabi da shekara 20 kenan yarjejeniyar ta auku annabi yana dan shekara 20 bayan haihuwa annabi da shekara 20 gabanin yi masa wahayi da shekara 20 tunda annabi yana dan shekara 40 aka fara masa wahayi kenan yarjejeniyar an kullata shekara ta 20 da hadisar giwa mun fahimci bayani annabi ai a shekarar giwaye aka haife shi to bayan shekarar giwaye da shekaru 20 wannan yarjejeniyar ta auku wannan yarjejeniyar ta auku bayan shekarar giwaye da shekaru 20 kamar yadda malaman tarihi suka ambata to abu na biyu da zamu duba gabanin mu je ga sababin yarjejeniyar me muhimmancin ta yarjejeniyar tana da muhimmanci kwarai da gaske muhimmancin yarjejeniyar ta farko za ta kare wa Qurayshawa sunan su Qurayshawa suna da kyakkyawan suna cikin Larabawa suna da daukaka suna da kima suna da daraja suna da matsayi me yasa suka samu matsayi me yasa kabilar Quraysha ta samu kima saboda kabila ce da Allah ya hukunta annabinsa zai fito ciki to tunda Allah ya hukunta annabinsa zai fito ciki sai Allah ya daukaki wannan kabila yanzu duk duniya duk kabilun duniya da ake da su da kabilun Larabawa da na turawa da namu na bakakan fata ba kabilar da take kabilar Quraysha daukaka a gurin Allah subhanahu wataala
na'am
haka annabi ya faɗi cikin hadisi yace Allah madaukakin sarki ya zabi adnam sai ya fifita shi cikin ƴaƴan annabi Isma'il inji annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya zabi adnam adnam kuma shine kakan annabi na ashir
na'am
Annabi yana dangantuwa zuwa ga Adnan kakansa na Ashir mun karanta aya cikin littafi inda dai mun tsallake saboda wata kil amfanuwa zuwa ga karanta dogon nasabar ba zai ba mu amfani sosai ba to amma annabi yake cewa Allah madaukakin sarki ya zabi Adnan cikin ƴaƴan annabi Isma'il ko jikokin annabi Isma'il sai fifita shi a kansa sai zabi Quraysh a cikin ƴaƴan Adnan sai fifita shi to a cikin ƴaƴan Quraysh kuma sai Allah ya zabi Hashim sai fifita shi ni kuma sai ya zabe ni cikin ƴaƴan Hashim sai fifita
na
kaga wannan yake nuna mana kabilar Qurayshawa a duniya ba kabilar da take ta daukaka to tunda kabila ce wacce take mai daukaka a duniya tun lokacin aiko annabi har yau har kiyama ta tsaya ba kabilar da za ta kai wannan kabila ta Qurayshawa daukaka har zuwa tashin kiyama to tunda haka ne kaga akwai bukatar kabilar ta zamanto yanda take da daukaka daukakan nan nata a kiyaye mata shi
na'am
to wannan yarjejeniya da aka yi hilful fudul dinnan da aka yi daga cikin fa'idojin sa yana ƙara kiyayewa Qurayshawa daukakar su me yasa idan ka ji labari cewa Qurayshawa duk wanda ya shiga garin su tun daga Qurayshawa ina ne Makka duk wanda ya shiga garin su ba za su bari a cuce shi ba ai zaka ƙara garin kima su
na'am
to kaga wannan yarjejeniya da aka kulla ya ƙara kiyayewa Qurayshawa daukakar su da dama Allah ya ba su Allah ya ba Qurayshawa daukaka na mun ambata lokacin da muke bayani akan daukakar wannan kabila ta Qurayshawa ta annabi da Quraysh mun ambata cewa lokacin da annabi ya rasu sallallahu alaihi wasallam ana tunanin waye zai mai gurbin annabi ya zama jagora na al'umma musulmi mutan Madina suna ga a cikin su ya kamata a samu jagora me yasa saboda ai garin su ne garin Madina kuma su ne ɗan Madina su suka fi kowa sanin Madina annabi shi dai ba wanda ya isa ya shiga gaban annabi nan annabi ya jagorance su a garin su na Madina amma yanzu tunda annabi ya tafi kenan a cikin su ya kamata a samu shugaba mutan Makka kuma muhajiruna suna ga a'a wannan ba fahimta ne mai kyau bai kamata a samu shugaba cikin mutan Madina me yasa saboda su mutan Madina kabilar su ba madaukakiya bace kabila ce wacce take kasa kasa kabilar mutan Makka ita ce madaukakiya to tunda kabilar mutan Makka ita ce madaukakiya kawo a cikin mutan Makka kamata a samu shugaba to da aka zo ana ta mayar da bayani wannan ya faɗa wannan ya faɗa sayyidina Abubakar sai ya tashi sai ya ce al a'immatu min Quraysh in an tashi zaben shugaba daga cikin Qurayshawa ake zaba me yasa hum awsatul arabi nasaban wada cikin laraba kaka ba wanda ya kai su girman gari da falalan gari da daukakar gari garin Makka akwai garin da ya kai shi babu garin da ya kai shi to su kuma Qurayshawa a Makka sannan wada nasaban su nasabar su madaukakiya ce saboda haka tunda su nasabar su madaukakiya ce su Qurayshawa ne ba kuma kabilar da ta kai kabilar Qurayshawa daukaka sannan garin su madaukaki ne garin Makka ba garin da ya kai garin Makka daukaka kenan a cikin su ya kamata a samu shi to anan sai ya rufe wa saura baki to shine yace na yarje muku ku zabi Umar tunda shi dan Makka ne kuma ba Quraysh ko kuma ku zabi Abu Ubaida. Umar yace sai ya ji kamar an soka masa kibiya a cikin zuciyarsa, saboda baya sha'awa a ce ya jagoranci al'umma cikin su akwai Abubakar, dan daukakan Abubakar a idan Umar. Shine Umar yayi mazai kama hannun Abubakar yace a kai zamu zaba, yace na maka mubaya a kai ne za ku mai gurbin Annabi. Sauran majalisai suka yi wa sayyidina Abubakar mubaya. Wannan takaitacciyar kissa za ta fito mana da girman wannan kabila ta Quraysh. Kenan daga cikin mu fa'idoji na ita wannan yarjejeniya, ta kiyaye gadar wa garin Makka da aminci, wanzanzan aminci, ta yadda duk wanda ya shigo Makka ba shi da tararradin za a danne shi ko za a cuce shi ko za a halince shi, saboda akwai wanda suke sa ido ga mahainta, ga azzalimai, ga masu babakere su fito na fito da shi. Wannan sai ƙara wanzar da aminci cikin garin Makka. Amman da falahu kana amina, duk wanda ya shiga garin Makka ya zama amintacce. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Makkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim, amman da falahu kana amina, duk wanda ya shiga garin Makka ya zama amintacce. Wannan tun gabanin ma zuwa musulunci. Waɗannan ƙabilu da suka kulla yarjejeniya ga duk wanda zai zalunci za su fito na fito da shi, kakenin duk wanda zai shigo garin Makka zai shigo hankalinsa a kwance, saboda ya san akwai ƙabilun da ba za su bar azzalimi ya yi zalunci cikin Makka. To kaga wannan ya ƙara tabbatar da amincin cikin garin Makka da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana cikin Alƙur'ani cewar duk wanda ya shiga garin Makka ya zama amintacce. Sannan kuma mai rauni ya san yana da cikakkiyar kariya a garin Makka ga duk wanda zai bijiro masa. Sai fa'idar wannan yarjejeniya ta hudu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinjina mata. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinjina ma wannan yarjejeniya. To anan mawallafin littafin nan ya ambata mana irin yadda Annabi ya jinjina ma wannan yarjejeniya da Allah. Yace wa qad hadara hadhal half wa hadhal half Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'a amani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halarci wannan yarjejeniya tare da babbaninsa. Wa qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ba'ada an sharrafahu Allah bi risala, bayan Allah ya daukake shi da manzanci, wato bayan ya zama manzo, yake wannan bayani. Yace laqad shahidtu ma'a umumati hilfan fi dari Abdullah ibn Jud'an ma uhibbu anna li bihi humran na'am walau du'itu bihi fil islam la ajabtu. Wannan mallafin littafin ya kawo wannan cikin littafin ka, dama nace yayi ishara kan fa'idar wannan yarjejeniya da aka kula. Ana fahimtar bayani yanzu? Yarje muka ce falala wannan yarjejeniya ta hudu, Annabi ya jinjina mata, Annabi ya yabe ta. Ga jinjinawa Annabi, Annabi yace laqad shahidtu ma'a umumati hilfan, Annabi yace na halarta tare da babbanuna, na halarci wata yarjejeniya. Fi dari Abdullah ibn Jud'an, a gidan Abdullah ibn Jud'an. Abdullah ibn Jud'an mun ce yana cikin manya cikin Quraishawa, dan kabilar sayyidina Abubakar, yana cikin dangin sayyidina Abubakar. Annabi yace ma uhibbu anna li bihi umrun na'am, wannan yarjejeniya da na halarta bana so a ce maimakon sa a bani jajaye. Ma'ana ya fi fifita wannan yarjejeniyar sama da a bashi jajayen raƙuma. Yanzu da ka bashi jajayen raƙuma gara ka kira shi wannan yarjejeniya. Kun ga wannan yana nuna yadda Annabi ya girmama wannan yarjejeniya, ya jinjina mata, ya yabe ta. Ya ce walau du'itu, wannan yarjejeniya ta faru ma tun gabanin zuwa musulunci, kafin a yi wahayi wa Annabi da shekaru 20. Amma Annabi yake jinjina mata. Kenan akwai daga cikin ayyukan da mushrikan Makka suka yi gabanin zuwa musulunci wanda musulunci ya jinjina musu, daga ciki akwai irin wannan, akwai irin wannan na sa kafa wando ɗaya da azzalimi, fito na fito da azzalimi, hana azzalimi yin zalunci. Annabi ya ce unsur akhaka zaliman aw mazluman, ka taimaki dan uwanka azzalimi, ka taimake shi ka hana shi yin zalunci, saboda in yayi zalunci shi zai kwanci haƙƙin nan da ya zalunta zai tafi yana wuyansa gaban Allah subhanahu wa ta'ala, ranar da za a dawo da haƙƙi, komin kashin haƙƙi, ko ne da ƙwayar zarra ka danne wa mutum haƙƙinsa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala sai ka dawo da shi. To kaga yanzu in an hana azzalimi ya zalunci an taimake shi a lafiyarsa. Shi yasa Annabi ya ce unsur akhaka zaliman aw mazluman, duk da cewa wannan yarjejeniya a lokacin jahiliya aka kulla ta to amma tunda kyakkyawar abace annabi sai yake jinjina mata annabi yake yaba mata yace walau du'itu bihi fil islam la ajabtu da za a kira ni irin wannan yarjejeniya yanzu bayan zuwan musulunci to za da zan amsa wannan yarjejeniya to kun ga wannan hilful fudul ya bambanta da harbul fitar harbul fitar muka ce shi kan malamai sun yi sabani shin annabi ya halatta ko bai halatta da ƙarshen mukarin ja cewa annabi bai halatta amma hilful fudul annabi da kansa yake bayyana cewa ya halacce ta cikin riwaya wacce take ingantacciya riwayar da Imam al-Faqi ya fitar da ita cikin akhbaru makka wacce aka samu daga ummuna Aisha Allah ya yarda da ita sannan akwai kuma wata riwaya daban wanda Imam Ahmad ya fitar da ita cikin musnad ɗinsa riwaya da aka samu ta daga Jubair ibn Mut'im Imam al-Hakim ma ya fitar cikin mustadrak ɗinsa kuma ya inganta riwaya wannan riwaya da na karanta Imam al-Hakim ya fitar da ita cikin mustadrak ɗinsa sannan Imam Ahmad ya fitar cikin musnad ɗinsa ta hanyar Jubair ibn Mut'im annabi yake cewa ya halarta tare da bakwaninsa wata yarjejeniya zamanin jahiliya gabanin zuwan musulunci a gidan Abdullah ibn Jud'an yace baya fata baya buri baya sha'awa a ce an bashi jajayen raƙuma maimakon wannan yarjejeniya kenan ya fifita ta akan a bashi duniya saboda mai muhimmancin ta saboda tasirin ta kuma wannan riwaya Muhammad Nasiruddin al-Albani ya inganta ta cikin fiqhus sirah ina ga za mu karanta fa'idar wannan yarjejeniya ta ƙarshe sai mu dasa aya saboda ƙurewar lokaci idan Allah ya kai mu haɗuwa ta gaba sai mu duba sababin da ya haifar da wannan yarjejeniya da kuma yanda yarjejeniyar ta auku fa'idar ta ƙarshe yanda su Qurayshawa suka bata muhimmanci yanda Qurayshawa suka bata kima suka maida hankali zuwa gare ta saboda babu wani abu da za a kira Qurayshawa su bashi muhimmanci kamar wannan yarjejeniya to kaga wannan zai fito mana da muhimmancin wannan yarjejeniya da aka kulla tsakanin waɗannan kabilu guda biyar na Larabawa ina ga bayani kan sababin da yasa suka kulla wannan yarjejeniya za mu jinkirta shi sai Allah ya kai mu mako na gaba abubuwan da muka karanta wanda suke da dai Allah ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh